الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد، يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. دكان يبود كرالي سن تبتا غا الله سيرا دا امنتي سكار تبتا غا منزن سيرا النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم دا الا ينسى دا صحابنسا دا ودان دا سكا بيي موسو بيسا غا كيوتتاوا هر ازوا رانر ساكاماكو. باين هكا يا ايم اوا ابندا اكي نفي دا استغاسا شيني نيمن تيماكو دا اغاجي دا تانيو cikin gaggawa dan kauda wata musiba ko yayi wani bakin ciki ko dauke wani tsanani. Lalle neman tanyo da agaji wanda ake kira da suna istigasa da larabci nau'i biyu ne. Nau'i na farko wanda dan adam ke iya yi wa dan adam dan uwansa, wannan babu laifi idan mutum ya neme shi a wajen wani mutum, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake fada game da haƙƙin annabinsa Musa alaihi salatu wassalam. Ubangiji ya ce: wa dakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha. Annabi Musa ya shiga birnin Madyana a lokacin da mutanen suke cikin rafkana, ma'ana lokacin bacci, lokacin hutawa, lokacin da ba na aiki ba, ko dai ya zamo cikin dare ko da gab da faduwar rana ko kuma bayan sallar asuba. Ubangiji ya ce: fa wajada fiha rajulaini yaqtatilani. Sai annabi Musa ya tarar da waɗansu mutane guda biyu a garin suna faɗa da juna: haza min shi'atihi, wannan ɗan ƙabilar annabin Musa ne, ma'ana banu Isra'ili ne. Wa haza min aduwihi, wancan kuma ɗan ƙabilar da take faɗa da ƙabilar annabin Musa ne, ma'ana ƙabilar Fir'auna kenan, su ne ƙibɗawa ƴan asalin ƙasar Misra. Fastaghafahu alladhi min shi'atihi, da ɗan ƙabilar annabi Musa ya ga Musa kuma a lokacin ana gab da azalince shi a fi ƙarfinsa, sai ya nemi taimakon gaggawa da annabi Musa a kan ya kawo masa ɗauki, ko dai don ya zo ya raba faɗa ko kuma don ya zo ya shigan masa. Kaga wannan neman taimako ne ga ɗan adam cikin abin da ɗan adam ke iyawa. Kamar ka ce ɗora min kaya idan kayan sun maka nauyi, kamar ka ce sauke min, kamar ka ce kama min nan, kamar ka ce riƙo min, kamar ka ce miƙo min. Wannan duk taimako ne wanda ɗan adam ke iya wa ɗan adam nan take, da haka ba laifi ba ne. Lokacin da shi wannan mutumin ya nemi taimakon gaggawa da annabi Musa na ya shigan masa faɗa, sai annabi Musa ya shiga sai ya taimaka masa, saboda sanin cewa shi ake zalunta. Ubangiji ya ce: fa wakazahu Musa, sai Musa ya kai duka ga ɗayan don ya taimaki ɗan uwansa wanda ya ga ana zalunta. Wannan dukan da annabi Musa ya kaiwa wancan, sai ku dukan ya tadda makisa, ya tadda ajali. Faqada alaihi, sai mutumin ya faɗi ya mutu. Yayin da ya bayyana Musa ya yi kisan kai wajen taimako, qala hadha min amali shaitan, sai ya ce: ya Allah, wannan aikin shaitan ne, shaitan ne ya tunzura ni na yi. Innahu aduwwun mudillun mubin, lallai shaitan maƙiyi ne mai ɓatar da bawa, ɓatarwa ta bayyane. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, yace: ya Allah, lallai na zalunci kaina, ka gafarta min. Fa ghafara la, sai Allah ya gafarta masa. Innahu huwal ghafurur rahim, daman shi Allah. Abinda ɗan adam ke iyawa irin wannan neman taimakon ba shi ne matsalar ba, ba shi ne abinda shari'a ta yi hani game da shi ba. Da haka idan ka nemi taimako irin wannan daga wani daga cikin mutane wanda ka san zai iya taimaka maka, kuma cikin abinda ɗan adam ke iya taimaka wa ɗan uwansa, wannan taimakon ne. In ka nema a wajen wani sai ya yi maka, sai kake jin shi ya yi ma ba Allah ba, to anan ma ka yi laifi. Ba za a ce ka yi shirka ba, amma ka aikata babban laifi, domin ka yi riƙo da sababi, ka manta mahaliccin sababin, ka ba wa mara tasiri tasiri, ka manta wanda shi ne asalin mai tasirin. Da haka Ubangiji subhanahu wataala shi yake gudanar da komai, to amma ya sanya waɗansu ayyuka sabubba. Idan mun tashi yinsu, mu yi riƙo da sababi, amma kar mu manta wanda shi ke gudanar da sababi, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Nau'i na biyu na neman taimako da agajin gaggawa wanda ɗan adam baya iyawa, Allah kaɗai shi ne mai iyawa, neman irin wannan a wajen wani ba Allah ba shirka ne kafirci ne shine irin wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa game da sahabbai a lokacin yaki yace iz tastaghithuna rabbakum ku tuna lokacin da kuke neman taimakon gaggawa daga wajen ubangijinku fastajaba lakum take sai ya amsa muku anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin yace zan taimake ku da tawagar mala'iku dubu wadan suna bi ma wasu wannan irin neman taimako babu mai iya shi sai Allah makamancin sa shine kamar neman waraka baka da lafiya ba wanda zaka roƙa ya warkar da kai in ba Allah ba shi yasa annabi ibrahim yace wa idza maritu fa huwa yashfi idan ina rashin lafiya Allah kadai shike warkar da ni cewa Allah kadai ke warkarwa bai hana ka ka sha magani ba cewa Allah kadai ke warkarwa bai hana ka ka je wajen likita ba amma fa ka sani da magani da likita ba su suke ba da lafiya ba inda magani shike warkarwa da duk mara lafiyan da ya sha magani ya warke amma sau da dama zaka samu mutun yana tashin magani Allah bai ga damar warakar ba dan haka maganin bai yi aiki ba yau da dama zaka samu wani mara lafiyar bai sha maganin ba amma Allah ya ga dama ya warkar da shi yau da dama zaka samu mutun yana ta neman arziki neman ba shike bayarwa ba Allah ne yake bayarwa sai dade yana nema amma bai samu ba wani sai kaga ya nema a kankanin lokaci sai Allah ya bashi saboda ba neman ne yake bayarwa ba Allah shike bayarwa neman sababi ne to haka nan saukar da ruwa daga sama ba wani dan adam da zai iya saukar da ruwa daga sama in ba Allah ba dan haka shine wanda yake saukar da ruwa daga sama in ana neman shayar shan ruwa to Allah madaukakin sarki kadai ake kira wa huwa allazi yunzilu almatara min ba'di ma qanatu shi yake saukar da ruwan sama bayan mutane sun shiga halin fari da wahala to haka nan neman daukaka ubangiji kadai shike daukakawa ba wani mai bada daukaka in ba Allah ba ayabtaguna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a man kana yuridu alizza falillahi alizzatu jami'a haka neman mulki ubangiji kadai shike bada mulki ba a neman mulki a wajen wani ballantana kai tsammanin wani zai iya baka qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir to wadannan da ire-iren su irin neman haihuwa irin neman zaman lafiya irin neman gafara irin neman yayi cuta dukkanin su ba a nema a wajen kowa sai Allah ko a wajen mala'ika ko a wajen manzo cikin manzanni ballantana wani wali mai rai ko matacce ba sa iya yin wannan in ba Allah ba subhanahu wataala cewa mala'iku ba sa iya wannan baya rage darajar mala'iku da komai cewa manzanni ba sa yin wannan baya rage darajar su da komai ballantana har ka dauka idan an ce annabawa ba sa bada agajin gaugawa irin wannan mala'iku ba sa bada agajin gaugawa irin wannan Allah kadai ke yi kai zaton wai an wulakanta annabawa wannan gurbacewar tunani ne da gurbacewar hankali ubangiji ya ce zalikum idza du'iya Allahu wahdahu kafartum zalikum bi annakum idza du'iya Allahu wahdahu kafartum matsalanku in an ce Allah shi kadai ke yi sai ku iyadda wa in yushrak bihi tu'minu amma in an hada Allah da wasu sai ku ji dadi Allah ce fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir to ku sani ko kuna so ko ba kwa so ire-iren waɗannan ayyuka na Allah ne shi kadai ba wani annabi da yazo yace in ne muku kaza cikin abin da Allah ne kadai ke yi bal annabawa ne farkon waɗanda suke nuna cewa Allah ba a yi masa kishiya Allah ba a sa masa abokin tarayya cikin abin da yake haƙƙi ne nasa shi kadai subhanahu wataala to da haka ya ɗan uwa masu albarka lallai ne mu san cewa Allah subhanahu wataala shine makadaici cikin ire-iren waɗannan ayyuka na kawo amfani ko kawar da cuta ko bada lafiya ko saukar da ruwan sama ko azurtawa ko kawo zaman lafiya ko makamantan haka ubangiji madaukakin sarki yace wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wa hum 'an du'a'ihim ghafilun wa yafbata abin nufi babu batacce sama da wanda yad'u yake kiran min dunillahi wanin Allah wanin Allah nan ko mala'ika ne ko manzo ne ko shehi ne ko wali ne ko ma wane ne man la yastajibu lahu wanda ya san ba zai iya amsa masa ba irin wannan addu'ar Allah ne kadai yake amsa ta ubangiji madaukakin sarki yace wa hum an du'a'ihim ghafilun wadanda ma kuke kira irin waɗannan addu'o'in basu ma san kuna yi ba kaga mutun ya je ya rungumi kabarin shehi yana cewa shehu kai mana kaza haddas fada sunan wani akwai wata ma sunanta kaza 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 ya shehu ai mata kaza ai mata kaza wannan kafirci ne abubuwan da shi wannan shehun ko yana dare ba zai iya ba baiwa kansa baballantana yau wanin sa amma yau kai ka zo kana neman su a wajen sa bayan ya mutu ya bar duniya ba yi da ikon komai ubangiji madaukakin sarki yace in za kai ta kiran sa har tashin alkiyama ba zai ji baballantana ya amsa in tad'uhum la yasma'u du'aakum da kuke kiran ma ba ji suke ba walau sami'u mastajabu lakum da ma za su ji ba za su iya amsawa ba yau shehin ko yana dare ka zo ka ce shehu azurta mu ba zai iya ba arziki ba a hannunsa yake ba shehu a ba mu mulki ba zai iya ba mulki ba a hannunsa yake ba shehu a yafe mana zunubi ba zai iya ba ba shi yake yafa zunubi ba wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai gafarta zunubi sai Allah ubangiji yace ila yawmil qiyamati har aje tashin alqiyama bai isa maka wannan abubuwan ba to daka ya kamata mu hattara mu gane irin waɗannan abubuwa su ake kira da shirka su ne tsallakawa Allah jallayi kuma matukar mutun ya tsallakawa Allah irin waɗannan layyukan to ya sani ya sai duk wata musiba ya sai duk wani bala'i ya sai wa kansa dukkanin rikicewar al'amura na duniya da na lahira domin ubangiji ya gaya mana girman hadarin shirka takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu haddan anda awlir rahmani walada rushewar duniya ba dan hakurin Allah ba shirka ɗaya tana iya sa duniya ta rushe a yau babu wani bom da ka isa ka buga shi kadai ya fasa duniya amma kalmar cewa Allah yana da da ko roƙon wani abin da ba a roƙa a wajen wani sai Allah kadai ya isa ya rusa duniya ba dan hakurin Allah subhanahu wataala ba ubangiji ya ce wa man yushrik billahi faka annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih duk wanda yayi wa Allah shirka hadarin da ya jefa kansa kamar hadarin jirgin sama ne hadarin jirgin sama yana daga cikin miyagun hadarurruka da ɗan adam yake fuskanta a rayuwa idan aka ce jirgin sama ya samu matsala dubunnan mutane ne suke salwanta ɗaruruwa ubangiji ya ce to shirka kamar hadarin jirgin sama ne a wata ayar Allah madaukakin sarki ya ce wala tad'u min dunillahi kar ka kira wani koma bayan Allah man la yanfa'uka wala yadhur wanda ba zai iya amfanar da kai ba kuma ba zai iya kawo maka cuta ba fa in fa'alta in ku kai hakan fa innaka idhan min adh-dhalimin wa ka zama cikin azzalimai abin nufi mushrikai Allah ya tsare mu a wata ayar Allah madaukakin sarki ya sake cewa wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya dora maka cuta duk duniya bata isa ta yayi maka ba sai shi kadai zai iya yayi maka abin nufi in kana cikin wani halin kunci da cuta nemi fita a wajen Allah nemi yayewa a wajen Allah karka nema a wajen wani daga cikin mutane ba zai iya ba idan kai hakan kai asara ka jawo fushin Allah in ba kai wasa ba cutar ba za ta taba yayewa ba domin ka nemi yayewar ta a inda ba za a iya ba dan haka ubangiji subhanahu wataala ya ce wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin haka idan Allah ya nufo ka da alheri fala radda li fadlihi ba wanda ya isa ya juyar maka shi idan duk duniya za ta taru ta hana ka wani abin da Allah ya baka wallahi bata isa ba sai ka samu in duk duniya za ta taru ta baka abin da Allah bai baka ba ba za ta iya baka shi ba Allahumma la mani alima ataita wala mu'tiya lima mana'ata wala yanfa'u dhal jadd minka al jadd shi yasa manzo Allah kullun ya idar da sallah ta farilla idan ya juyo wannan na daga cikin kalmomin da yake fada kuma a fili dan sahabbai su ji dan a kiyaye Allahumma ya Allah la mani alima ataita ba wanda ya isa ya hana abin da ka bayar wala mu'tiya lima mana'ata ba wanda ya isa ya bada abin da ka hana wala yanfa'u dhal jadd minka al jadd wadata ba ta tsina nawa mai ita komai a wajenka a duniya ne in kana da wadata ka fi karfin wasu abubuwa amma shi a lahira da mai kuɗi da talaka a wajen Allah duk daya yadda zai hukunta talaka haka yake hukunta mai kuɗi yadda zai hukunta mai mulki haka yake hukunta talaka domin a gaban Allah duk bayi daidai suke ta fuskar hukunci ta fuskar ladabtarwa to daka ya ɗan uwa mu kiyaye wannan a wata ayar Allah ya sake cewa amman yujibul muttarra idza da'a cin wane ne wanda yake yaye cuta ga wanda ya kira shi mai matsananciyar bukata wa yakshifu su'a yake yaye dukkan miyagun al'amura da damuwoyin bayi wa yaj'alukum khulafa al-ard yake sanya kuma maya a ban kasa duk wata dama da kaga Allah ya baka kafin kai wani ne yanzu mai masa kai kuma kai ma watan wata rana wani zai mai maka wa huwa allazi ja'alakum khala'ifa al-ard Allah shi yake sanya ku magada a ban kasa ka gaji wani a rumfar kasuwa wata ran wani zai gaje ka ka gaji wani a gona wata ran wani zai gaje ka ka gaji wani a gida wata ran wani zai gaje ka haka duniyar take juyawa Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ubangiji yace a ilahumma Allah, kuna jin akwai wani mai wannan banda Allah? Kalilan ma tadhakkaru, amma ka anni daga cikin mutane suke tunani game da wannan. Al-Imam At-Tabarani ya rawaito da sanadi, wanda sanadin Ibn Hajar Al-Haytami yace rijaluhu rijalus sahihi. Wata rana wani mutum a Madina ya addabi sahabban Annabi, munafiki ne, ya hada wancan da wancan, ya hada wancan da wancan. Miyagun ɗabi'unsa na munafurci sun fito fili, kowa ya san shi. Sai wasu daga cikin sahabbai suka yanke shawara a majalisarsu, suka ce qumu bina nastaghifu bi rasulillah, ku tashi mu je wajen manzo Allah mu nemi taimakon gaggawa na aimana maganin wannan munafiki. Sai carbi wannan kalma ta fada kunnan Annabi ya jita. Da suka zo sai Annabi ya ce innahu la yustaghafu bi innama yustaghafu billah, ku sani ni ba a neman taimakon gaggawa da ni, da Allah ake neman taimakon gaggawa. Wannan kalmar istighasa din daga nan ne fa aka samo wa wasu shehunne sunan gausu gausu, ma'ana shi dungurungun ma shine mai yin wannan aikin. Ga manzo Allah yana korewa kansa, yana ni ba na yi, amma akwai shehunnan da aka nada su gausu wane gausu wane gausu wane, ma'ana in kana da matsala kai tsaye tafi wajensa, ba ma maganar Allah. Har ma ake nuna wani lokacin in ka kira Allah, Allah ba zai amsa ba, shi shehin shi yake amsawa, ma'ana ana nuna maka Allah ya gaza, shehu ya iya. A social media za ku ga wani dattijo da furfurafa, amma yake cewa wai an yi wani wali sunansa Wali dan Nasiru, wai je zai tsallaka ruwa da shi da wani almajiransa, babu kwalekwale, sai ya ce da almajirin ka rinka kiran sunana. Shikenan almajirin yake kiran sunansa, wai sai yake taka ruwa yake tafiya. Sai da aka je tsakiyar ruwa, wai sai shedan ya bayyana ga almajirin yace kai wani irin shashasha ne, shi yana kiran Allah kai kana kiransa, kai ma ka kira Allah mana, wai yanzu shedan ne yake kira zuwa ga tauhidi, amma shi wancan shehin shi shirka yake kira, kuma wai shi shehun shine shehi. Yanzu anan baka san cewa shedan kai ya baba, to shikenan wai almajirin sai ya yadda da wannan shawarar, sai ya daina kiran shehin sai ya kira Allah, wai yana kiran Allah sai ya nitse a ruwa. Sai shi shehun ya yo kwana ya dawo, sai ya zo ya kamo almajirin ya ce me ya faru? Sai ya ce ai wani mutum ne ya bayyana gare ni, ya ce ni wawa ne, ya zan rinka kiran ka, in ba Allah ni ma in kira Allah, man kai ma ai Allah kake kira. Ya ce to ai ka ji tsiyar, kai ai baka isa ka kira Allah ba, mu ne muka isa mu kira Allah. Alhalin Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i idza da'an, idan bayina suka tambaye ka game da ni, shin ana kira na in amsa ko ba a kira, ka ce musu kusa nake da su, ina amsa kiran mai kira, su nemi amsawa ta kai tsaye. Manzo Allah ba a ce bi ta wajensa ba ma, Allah ta yi fal yastajibu li, su nemi amsawa ta kai tsaye. Wali uminu bi, su ba da gaskiya da ni, la Allahum yarshiduna, dan su samu shiriya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ubangijinku ya ce a gaya muku ku roke shi kai tsaye zai amsa muku. Idan yanzu an ce shehu wani za a kira, kafin ya haife shi wa ake kira? Shin kafin a haife shi ba a amsa addu'a? To ai lokacin baya duniya, yau da ya mutu babu shi, wa za a kira? Allah, Allahn da aka kira kan a haife shi, shi za a ci gaba da kira, shehun yana nan da bayan ransa, domin Allahn shi yake kula da bayi, shine wanda la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, al-hayyul qayyum, rayayye dawwamamme, wanda gangadi baya kama shi ballantana ya mutu. To idan yau wani yazo yace baka ka kira shehu wane, in kana da lafiyayyen hankali sai ka ce to kafin a haife shi iyaye da kakanni wa suke kira, ana biyan bukatar su ko ba a biya? In an ce sai an kira shi zai biya, to kafin a haife shi fa? In an ce sai an kira shi zai biya, a yanzu da babu shi fa? Haka ya yan uwa mu gane cewa Allah rayayye ne, dawwamamme ne, a kowane lokaci yana amsa addu'ar bayi. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'an, halitta sama da ƙasa duk Allah suke roƙo shi. Yasa yace shi a kowane sakan, a kowane minti cikin sha'ani yake, ba wani lokacin hutu ga Allah subhanahu wataala. Amma shehunka kowaye yana bacci, yana gajiya, yana mutuwa, ana haifarsa, ana kasancewa lokacin da babu shi a duniya. To da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore wa kansa gausu, shi yasa za ku ga wannan kalmar ba a taɓa samunta daga sahabbai ko tabi'ai suna gaya wa Annabi ita ba. Idan kalmar gausu tana nufin girmamawa da mutuntawa, to a duniya babu wasu ƴan adam da suke girmama wani ɗan adam irin girmamawar da sahabban Annabi suke masa. Amma ba a taɓa samun wani sahabi ya ce wa Annabi gausu ba. Da haka idan kai yau kana fadar ta ne kana tinkaho da cewa girmamawa ce to girmamawa ce wacce bata daidai da shari'a bata sabawa shari'a inda girmamawa ce ta shari'a to sabai annabi za su fara gaya ba domin duk wani kalma ta mutuntawa da girmamawa da darajtawa da kauna sahabbai suna gaya wa annabi wacce bata sabawa shari'a ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba taba ce da shi gausu ba ba taba samun wani sahabi ko wani tabi'i ko wani daga cikin malaman musulunci ya ce manzo Allah gausu ko Abu Bakar gausu ko Umaru gausu ko Uthmanu gausu ko Aliyu gausu wannan kalmar ba a santa ba ga mutanen kwarai ba a santa ba ga sahabbai ba a santa ba ga tabi'ai domin kalma ce wacce take bata dace ba an dauko ta yau ana gaya wa mutane ana sanya su kishiyoyi ga Allah ana neman abin da ba a nema a wajen kowa sai a wajen Allah a wajen su shi yasa ɗaya daga cikin marubutan littattafai na ɗariƙar Tijjaniya Fataha As-Susi An-Nazifi a cikin littafin Ad-Duratul Kharida sharhin Yaqutatul Farida bari ku ji abin da yake gaya wa Shehu Tijjani yace idza masaka zamanu yawman bi dhaymihi idan zamani ya shafe ka wata rana da wani kuncin sa ko dai kasuwarka ta tsaya ko lafiya ta gagara ko kana cikin damuwa ko kana cikin wani kunci da wani rashin kyakkyawan yanayi a madadin ka kira Allah sai yace fanadi ayati jani ka kira ka ce ya Shehu Tijjani ya wahid al-asri ya daya dayan zamani sai yace agisni faqad daqa az-zamanu bi ahlihi kane ka taimaka mun taimakon gaggawa domin zamani ya riga ya kuntata da ma'abutansa sai yace fa ya'tika bil al-qafi fi mu'zamil amri zai zo maka da ludufi cikin mafi yawan al'amura wa yakshifu kullal karba anka bi himmatin wai zai yayi maka kowace damuwa nan take an gane ko alat fauka aflaki samawati wal badari wai himmar da zai zo maka da ita ta daukaki saman falakan sama da kuma wata sai yace wa ya'tika bil khairati wai zai zo maka da alkhairai min kulli janibin ta kowane sashi waye dafa ankal karba kuma zai yayi maka kunci da cuta fil barri wal bahri a cikin tudu da cikin teku da wannan malaman musulunci suke cewa idan ka tsaya kai tsam zaka ga kafiran da sun fi da yawa daga cikin musulman yau ko masu da'awar musuluncin yau sanin girman Allah kafiran da Qur'ani ya gaya mana idan suna cikin kunci ba sa shirka in suka shiga kunci to sun san ba mai iya fitar da su sai wa Allah Allah ya ce wa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din la in anjaytana ila al-barri idza hum yushrikun ubangiji subhanahu wa ta'ala yace idan suka hau teku ma'ana suka hau jirgin ruwa sai aka samu matsala iska ta taso ruwa ya kada jirgi yana kamar zai nutse to sai a hada kai da mai bautawa lata da mai bautawa ya gusa da mai bautawa tsumburbura da mai bautawa barbushe duk sai a ce to fa yanzu ba mai iyawa sai Allah ma'anan ana cikin kunci to ba a kama kare idan kaga suna shirka to sai in an dawo gida matsalar ta kau to kowa kuma sai ya koma wajen gunkin sa ma'ana kafirin ada ya san in an shiga matsala ba mai iyawa sai wa Allah amma yau mai da'awar musulunci yana cewa in an shiga matsala a kira wani ba Allah ba shi yasa matsalolin da muke ciki ba mu kama hanyar fita daga cikin su ba kwata kwata wallahi ba mu kama hanyar fita daga cikin su ba duk ihwan da zamu rinka yi matakar muna shirka wallahi ba mu kama hanyar fita daga matsala ba yanzu ma muka fara shiga tuntuni muke fadar wannan muke nanatawa tuni Allah ya gaya mana hadisai sun fada mana tun muna jin harahare a nesa da jihar Kano a yau harahare sun zo jihar Kano tun muna jin sace-sacen mutane a nesa da jihar Kano a yau sace-sacen mutane sun zo jihar Kano tun ana boyewa abin baya fitowa a fili a yau abin yafi a boye yafi a rufe kuma mafi yawan wannan shirkar daga Kano take a Kano ake koyarta a Kano ake daure mata gindi idan ma a wani waje aka yi ta amma waɗanda za su yi mata lauyanci su kare ta su tsare ta su yi mata tawili daga Kano ne ubangiji ya buga mana misalan manya-manyan garuruwa da ya musu komai na zaman lafiya amma tunda suka fara shirka ya fatattaka su ubangiji madaukakin sarki ce daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha min ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'amillah fa azaqaha allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah ya buga muku misalin wani babban gari cikin kwanciyar hankali da yalwatar arziki. In an biyo wani ma daga wani waje nan yake dawowa ya fice. Amma tunda mutanen garin suka ja layi da Allah ta babin shirka, Ubangiji ya ce fa azaka Allahu libasal ju, sai muka fara jarraba su da yunwa. Wal khaw da tsoro, sai ce bima kanu yasnauna, miyagun ayyukan suka ja musu. A wata ayar yace laqad kana li saba'in fi maskanihim aya, lallai ga mutanen birnin Saba'u akwai abin daukar izina. Wani babban birni ne da aka yi shi a yankin Larabawa a ƙasar Yemen, birni ne da ya kai inda ya kai ta fuskar cikar mutane da yalwatar arziki da hada hada kamar ka ce Kano a arewacin Najeriya. Ubangiji ce jannata ne an yaminin wa shimal, birni ne wanda in kana tafiya dama da haunansa duka lambuna ne da gonaki, akwai tattalin arziki mai karfi na noma. Malaman tafsiri suka ce idan ka shiga birnin Saba, idan so kake ka tsinki lemo, baka bukatar ka zo da kuringa tsanin da zaka jingina da bishiyar lemon har ka sanya wata abu ka jawo makata ko matsifata ko makawancin haka. Suka ce da ka daukan doka shiga gonan lemo, kan ka fita ya cika, sai ka sake daukan wani ka dawo, kan ka fita ya cika. Haka dukkan dangin kayan marmari, haka Allah ya musu arziki. Shine Allah madaukakin sarki ya ce jannata ne an yaminin wa shimal. Sai Allah ya ce kulu min rizqi rabbikum, muka ce kuma ku ci daga arzikin Ubangijinku. Washkuru lahu, ku yi masa godiya. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, gari mai daɗin zama ga Ubangiji mai jin kai. Ina ma a ce sun ci gaba da haka, irin yadda Kano ta kasance a jiya da shekaran jiya a haka. Amma Ubangiji ya ce fa kafarat bi an'amillah, sai suka kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala, sai suka fara yin shirka, sai suka rinka yin bid'o'i, sai suka rinka yin abubuwa na keta shari'a, abubuwan da sun saba wa hankali ballantana ilimi. Duk wata tsiya daga wajensu ake fara gani, duk wani rashin arziki su suke fara koya wa mutane, duk wani daurewa ƙarya gindi su ne. Da haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce tunda suka fara wannan, sai muka cire musu albarkar rayuwa, muka ɗauke musu zaman lafiya, muka jarabce su da talauci da halin kuncin rayuwa. Sai Allah ya ce zalika jazainahum bima kafaru, wannan sakamakon mun musu ne dan kafircinsu. Wa hal nujazi illa al-kafur, ba wanda muke wa irin wannan sai wanda ya kafirce mana. Kowaye kai, duk zaman lafiyar garinku, duk yadda kake samu, duk kwanciyar hankalinka, in dai zaka fara shirka to ka jawo wa kanka lalacewa. Wannan shine sirrin da Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana dangane da ire-iren waɗannan musulmai da yake buga mana na al'ummomin da suka wuce gabaninmu. Matukar muna son mu zauna lafiya, matukar muna son zaman lafiyarmu ya dawo, arzikinmu ya ci gaba da haɓaka, duk wani ta damuwa ta tafi. Wallahi summa tallahi, sai mun kadaita Allah da bauta. Li ilafi Quraysh, ilafihim rihlata ash-shita'i was-sayf, falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Allah ya ce ga babban abin koyi ne da mamaki gare ku game da Quraishawa, ku tambaye su mutanen Makka ya suka kasance a jiya da shekaran jiya, suna cikin hada-hada ta kasuwanci, suna cikin yalwar arziki, suna fatauci rani da bazara. To sai Allah madaukakin sarki ya ja kunnan su, in kuna son haka ta dore, in kuna son ku ci gaba, mu yaye muku damuwa ta talauci, damuwa ta rashin lafiya, damuwa ta rashin kwanciyar hankali. Falyabudu rabb hadha al-bayt, ku bauta wa Ubangijin wannan daki shi kadai, kar ku hada shi da kowa. Alladhi at'amahum min ju, shi ya ciyar da ku daga yunwa, shi ya dauke muku fatara, shi ya dauke muku talauci. Wa amanahum min khawf, shi ya dauke muku dukkan wata barazana ta insecurity, sace-sacen mutane Allah ne da bai ga dama ba, kama mutane dan neman kudin fansa Allah ne da bai ga dama ba, tashe-tashen bom Allah ne da bai ga dama ba, saboda an rike masa nasa alƙawarin. In dai zaka rike masa nasa alƙawarin, zai rike maka naka. In dai zaka bauta wa Allah kai kadai, to duk damuwar duniya zai dauke maka. Man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Duk wanda yayi imani yayi aiki nagari, Allah ya ce zamu rayar da shi rayuwa mai kyau. Duk damuwar duniya zamu dauke masa, duk wata fargaba zamu yayi masa. Amma ka'idar imani da aiki nagari, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaya mana dangane da in muna so mu zauna lafiya, in muna so mu samu kwanciyar hankali, to sai mun kula da tauhidi. Ubangiji ya ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhur, wadanda suka rike imani basu hada imaninsu da shirka ba, ulaika lahumul amn, su zamu bawa zaman lafiya. Wahum muhtadun, kuma su ne bayin da suke tafiya daidai akan tafarki madaidaici. Daka ya ƴan uwa masu albarka, matakar muna son zaman lafiya, to mu rike tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala hannu bibbiyu, mu guje masa shirka. Shirka ba abu wasa bace ba, ba karamin bala'i bane ba, babu wani bala'i da ya kai shirka. Duk abin da yake haƙƙin Allah kada mu hada shi da kowa a ciki, sawa'an a ƙudurin zuci ko a furucin baka ko a ayyukan gabbai. Kada mu faɗi wata kalma wadda Allah kadai ake gayawa ga wani, kada mu ƙudurce ma'anarta a zuci wanda Allah kadai ake ƙudurcewa ga wani, kada mu gudanar da gabbanmu wajen yin wani abu ga wani wanda ba a yin irin wannan abu sai ga Allah. Ba a sujada ga wani sai ga Allah. La tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kar ku sujada ga rana, kar ku sujada ga wata, kar ku sujada ga annabawa, kar ku sujada ga mala'iku, kar ku sujada ga shehunnai, kar ku sujada ga waliyai, ga Allah kadai ake sujada subhanahu wa ta'ala. Allah muna neman tsarin ka daga shirka, Allah ka kare mu daga shirka, Allah ka nisanta mu daga shirka, Allah ka nuna mana gaskiya ka bamu ikon binta, ka nuna mana ƙarya ka bamu ikon nisantarta. Allah madaukakin sarki ka bamu lafiya, ka bamu zama lafiya, Allah ka bamu lafiya, ka bamu zama lafiya. Allah kai mana maganin waɗannan matsaloli da suka dame mu gabaci da yammacin wannan ƙasa tamu. Allah madaukakin sarki ka taimaki shugabannin mu bisa ga abin da kake so ka yadda da shi, waɗanda suka kauce wa daidai daga cikin su Allah ka dawo mana da su kan turba, waɗanda suke waɗannan ayyukan ta'addanci ya Ubangiji bayinka ne Allah ka shirye mana da su, Allah ka dawo da su kan turba, waɗanda ka jarabce su da irin waɗannan musibu ya Ubangiji ka karɓa musu, ka ba su lada na kafara da kankarar zunubai ya Ubangiji, ka kubutar da dukkanin wanda yake cikin halin kunci ko halin kakani kai, wanda yake hannun irin waɗannan ƴan ta'adda Allah ka dawo da shi. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat, Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani daga cikinku kuma suke aiki nagari. La yastakhlifannahum fil ardi, sai ya ba su dama a ban ƙasa, sai ya mai da su halifofi, sai ya bai da su masu isa, sai ya mai da su masu faɗa aji. Kamastakhlafa alladhina min qablihim, kamar yadda yawa waɗanda suka gabace su irin haka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi ibtada lahum, kuma sai ya tabbatar musu da addinin da ya yaje musu su bauta masa da shi, shine musulunci. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan, kuma sai ya musanya musu bayan tsoro da zaman lafiya da aminci. Amma da shar'in ya abudunani la yushrikuna bi shay'a, sai in suna bauta min ni kadai ba sai mun shirka. Wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul khasirun, duk waɗanda suka bauɗe bayan haka to su sani sun yi asara, sun taɓe wa tafarki madaidaici. Yayin uwa masu albarka, mu tsananta addu'a, addu'a irin ta musulunci, addu'a irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar dan Allah ya dawo mana da zaman lafiya. Ba mu da wata dabara, ba mu da wani tsini sama da irin wannan. Da yawa daga cikin mu muna da sakaci da addu'a, mun ɗauka addu'a sai an shiga matsala ake yi. A'a, dole ne kullun ka saba roƙon Allah, har ku saba to Allah sai ya kula da kai, ba zai bar ka shiga matsala ba. Da ka shiga matsala kuma sai ta yayewa ba tare ma da ka sani ba, bisa ga ka'idar ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi shidda. Manzo Allah ya ce ka saba da Allah lokacin da baka da matsala, in ka shiga matsala Allah zai nuna maka sabo. Amma in baka saba da Allah ba sai da ka shiga matsala sannan zaka roƙe shi, to kafin ka ga amsawar ko zai amsa sai yayi buris da kai, sai wahalar ta gama jigata ka, sai matsalar ta gama dabaibaye ka, sai makiyasin kai ka ƙasa, sannan sai kuma ya kawo maka ɗauki saboda kai ma irin wannan mu'amalar kai masa. To mu sani Allah subhanahu wataala abin asaba da shi ne ko da yaushe. Mu yi ta addu'a tun ba mu da matsala, idan matsalar ta zo sai ba za ta ci ƙarfin mu ba, sai Allah ba zai kyale mu da dabarun mu ba. Muna sanar da ƴan uwanmu na gefen Kano ta arewa, mutanen Tsanyawa da ire-iren waɗannan local governments da suke makotaka da jihar Katsina na yanayin da suka shiga, wanda abin da muke riska na labarai ta hanyar kafafen sadarwa an kakkama waɗansu daga ciki mata, an yi awon gaba da su sati ɗaya ko biyu da suka wuce na irin abubuwan da suka faru. Ya Ubangiji ka kwato su, ka dawo da su cikin iyalansu da dukkanin waɗanda hakan ta faru da su a sauran sassan wannan ƙasa tamu da ma duniya baki ɗaya na al'ummar musulmi. Ba za mu manta ba da ƴan mata kusan 25 a jihar Kebbi da su ma aka je aka ɗebe su a makarantunsu, aka tafi da su irin abin da ya taɓa faruwa a baya can a jihar Borno a garin Chibok. To irin wannan abin shi yake faruwa, lokacin da wannan abin yake ta faruwa da mutanen Borno, ba irin abin da malamai basu ba na wa'azi nakan cewa masu hukunci su yi abin da ya dace al'umma ta dawo cikin hayyacinta ta dau matakin da ya kamata matakin farko na komawa ga Allah da gaske da kuma yin duk abin da ya kamata wanda bai saba wa doka da oda ba dan irin waɗannan abubuwan kasu fantsama amma kamar da wasa a shekara biyu uku da zaka ce wa mutanen jahar Kebbi irin abin da ya faru a Barna na sace ɗan matan Kibok zai zo kansu wani zai ce maka ƙarya ne abin da muke ta faɗa mutanen Kano suna ruɗuwa da cewa ai su kaza ai su kaza a yau abin da yake faruwa wani yankuna na jahar Kano inda zaka yi bayan shekara biyar ka ce a Kano irin waɗannan abubuwan za su faru wani zai ce maka ƙarya ne ya ɗan uwa gani ga wani ya ishuwa na tsoron Allah wallahi ba mu da wata mafita sama da mu koma mu sasanta da Allah sasantawa ta farko a babin tauhidi shi yasa din rigimar da zamu yi junan mu mi tauhidin mu ya gyaru idan tauhidin mu ya gyaru matsalar mu ta ƙare amma wallahi summa tallahi matukar muka bari tauhidi ya ci gaba da rugurgujewa wallahi ba wani karfin soja da ya isa ya kawo mana dauki ba wani mai mulki duk yadda yake da kishinsa da ya isa ya kawo dauki saboda an riga an tabo fushin ubangiji ba kuma wanda ya isa ya tsaya amma sulhun farko da zamu yi da Allah ya shiga cikin dukkan lamuran mu ya karfafi sojojin mu ya taimaki masu mulkin mu ya raya tattalin arzikin mu shine mu sasanta da shi ta fuskar tauhidi kowannen mu ya daina shirka kada ka kuskura ganin girman wani shehi yasa ka dau haƙin Allah ka bashi kada ka kuskura dan ka ai maka sharri a ce makiyin annabi ne kai ka yadda ana daukar haƙin Allah ana bawa annabawa ko mala'iku ko makamantan haka wallahi wannan ba daidai bane ba wannan ko shakka babu budewa kai kofar musiba da bala'i ce Allah kai mana magani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid qumu ila salati
ka kace ba ta